lokaci na ta tafiya na karewar wa'adin gwamnatin da ke mulki a Najeriya, kuma jama'a na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga. Ana samun salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a, musamman na mutanen arewa, abinda kan iya haifar da ayar tambaya akan ko za a samu cikar alƙawarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na hannun ta ƙasa mai cikakken tsaro ga gwamnatin da zai mika wa mulki a jihar Sokoto ma da ke arewa maso yammacin ƙasar. A wannan ƙarshen mako, mahara sun afkawa ƙauyen Sabon Garin Dole da ke ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo, har suka hallaka wasu mutane. Na zanta da wani mazaunin garin wanda shaida ne akan abin da ya faru.
To da sun ka taho Allah da tsar sun ka shigo cikin gari, ba sai da sun aka maza gale rashin na gari, duk wanda Allah ya kaddara sun ka cin masa halbi. Ko wasu mutum biyu nan bakin mangwaro zamanistan da al'asar din ba su ma san abin da ake cike ba, daga can sun kalli wannan guda biyu. Sannan akwai wani yaro nan cikin kwadama kuma na shi ma nan sun kalli shi. Akwai mutumin barzaki guda ya fito da gona ta shi a cikin na hudu. Akwai mutum uku wanda sun ka halba guda ga hannu guda ga kafa guda shi ma ga hannu. A wasu na asibiti amma dai su ana sa ran Allah sun da kalkawa guna su ita. Tun ku ci hannu da tumakai na makiyayi guda biyu wanda hakiyo nan bakin gari sun ka bi can wanda aka ce ma wani gari inda aka ce ma gidan magaji sun ka bi gida suna bantaliya suna korawa sun rukuma sun tafi da su.
Na ne mijin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, amma kakakinta a Sokoto bai dauki kiran da nayi masa ba. Na kuma tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo, Abdulwahab Yahaya Gwarayo, wanda ya tabbatar da an kai wannan harin, sai dai saboda baya garin ba zai ce komai ba sai ya ji ya ga abin da ya faru.
Wallahi to yanzu na so sai na yi saurin gaskiya.
Kawo zuwa haɗa wannan rahoton dai, na kira wayar safiya da ɗaya bai karɓa ba, kuma na tura masa saƙo bai mai da jawabi ba. Na zanta da mai sharhi akan lamuran yau da kullum Farfesa Bello Dodon Bada. Koya suke kallon samun kai hare-hare ga jama'a, musamman duba da alƙawarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na samar da cikakken tsaro kafin karewar wa'adin gwamnatin sa.
Eh, shugaban ƙasa ya shekarar magana cewa zai ba da tsaro. Yan Najeriya suna cewa Allah shi sa. Do an hodi dai an hodi biyu an hodi uku. Sha'anin tsaro dole sai an hada kai ko babu hadin kai. Haƙiƙani siyasa ta yi musu muhimmanci da tsaron mutane. Mutane ba su da kwanciyar hankali, ga kuma talauci, sannan ga rashin aikin yi, yanzu kuma ga tsadan mai. Ya kawo da uba sun sha mu 'yan Najeriya kai, ya zama wajibi gare su suwa kansu hukunci.
Shugabannin ƙananan hukumomi su ne shugabanni mafi kusa da jama'a, sai dai wasu lokuta sukan ƙaurace wa yankunan su koma cikin birane su bar jama'a na neman agaji, har ma dai 'yan mahara sun kutsa a yankunan su.
Ai, suna da kwamitin tsaro kowace ƙananan hukumi, shugaban ƙaramar hukuma kuma shi a ciyaman duk sarakunan da annan da jami'an tsaro membobi ne, domin sun waye gari kuɗin su can sama ake tahiya da suwa, an kashe su mututus. Shi yasa mutum koyo an ce an zaɓe shi shugaban ƙananan hukumai, ko kuma an ɗora shi ko an naɗa shi, ba shi iya zama ƙauye inda ƙaramar hukuma ta take shugabanci wanda ba na gari ba, duk shi ya kama na waɗannan abubuwa.
Yankin Gwarayo dai yana gabacin Sokoto, kuma ya taɓa fuskantar harin da ake ganin cewa na ramuwar gayya ne daga 'yan bindiga, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Matsalar rashin tsaro dai zuwa yanzu ta ɗauki rayukan jama'a da dama, tare da ɗaiɗaita yankuna da al'ummomi a arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.